Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro bakanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Tare nake da bawaya ku makiyar da masu sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Talata 19 ga watan Afrilu na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
To Sarfilu, kasan Ukraine ta ce Russia ta fara kai hare-hare da neman karbe ikon gabashin Ukraine yayin da harin da Russia ta kai da makami mai linzami ya afka wa birnin Lviv a yammacin kasar ka da ya kashe akalla mutane 7. Ana ci gaba da yin tirda Allah wa darahin ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da gafartawa tsofaffin gwamnonin jihar Taraba Reverend Jolin Yami da takwaran shi tsohon gwamnan jihar Filato Joshua Dariye. Kana Majalisar Dinkin Duniya ta faɗa a jiya Litinin cewa 'yan tawayen Houthi na kasar Yemen sun amince da kawar da ƙananan yara daga aikin soja waɗanda dubbansu suka gwabza a yakin basasan kasar na tsawon shekaru 7.
To kanan labaran kenan aka saurara. Bayan samun damar kubatar da wasu mutane 39 daga masu garkuwa da mutane a jihar Zamfara, ruɗani kan ainihin yadda suka kubata ya biyo baya.
Wala adadin su abban sani ba da kuma dama tsora kashe wasu an kashe daga cikinsu. Ko a ce kuma ɗin sanda ko sojoji ko wani abu gaskiya ba gaskiya ba ne ba ne.
Haka kuma za ku ji cewa ƙungiyar Kiristoci ta Najeriya CAN ta yaba da sakin tsaffin gwamnoni 2 da gwamnati ta yi.
To ba yau aka fara wannan Najeriya ba, shugaban kasa Obasanjo jiyo kamun ya zo ya nemi mulkin farin hula shi ma da wannan ake mai. To mun gode domin an yi, muna fata an yi shi kuma da kyakkyawan niyya.
Kamar kowace ranar Talata muna tafa da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sakko ta zai kamana, sai kuma karatun Alkur'ani daga bakin manyan gobe albarkacin watan Ramadan. Amma yanzu a gyara zama a fara da sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makiri. Kasar Ukraine ta ce Russia ta fara kai hare-hare da neman karbe ikon gabashin Ukraine yayin da harin da Russia ta kai da makami mai linzami ya afka wa birnin Lviv a yammacin kasar kane ya kashe akalla mutane 7. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a wani jawabinsa na bidiyo a jiya Litinin cewa yanzu za mu iya cewa sojojin Russia sun fara a fadar yankin Donbass wanda Russia din ta dade tana shirin yi. Ya ce wasu sojojin Russia masu yawan gaske sun mayar da hankali akan wannan farmakin. Yankin Donbass ya hada da Luhansk da Donetsk, larduna biyu da tuni wani bangaren su ke hannun 'yan awali da ke samun goyon bayan Russia tare da tashar jirgin ruwa na Mariupol da ke kudancin kasar. Kame yankin dai zai baiwa Russia damar sarrafa wata hanyar da ta isa yankin Crimea wadda ta kwace a shekarar 2014. A hali da ake ciki kuma, sakatariyar Bitar Malin Amurka Janet Yellen tana shirin ganawa da Prime Minister Ukraine Denis Shmyhal a wurin gudanar da babban taron shugabannin duniya akan tattalin arziki a Washington, amma za ta yi kokarin kaucewa jama'an Russia da za su halarci taron wanda za a gudanar da wani bangaren sa ta hoton bidiyo. Batun mamayar da Russia ta kai wa Ukraine da kuma yadda shugabannin duniya za su tunkari munanan tasirin da mamayar za ta yi akan tattalin arziki da batun samar da abinci su ne batutuwa da za a maida hankali a kai a wurin wannan taron wadda hukumar lamuni ta kasa da kasa da kuma bankin duniya suka shirya. A Najeriya kuma ana ci gaba da yin tirda Allah wa darai ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da gafartawa tsofaffin gwamnonin Taraba Reverend Jolin Yami da takwaran shi tsohon gwamnan jihar Filato Joshua Dariye. A hirarsu da wakilinmu Umar Faruk Musa, Hajji Najatu Muhammad yar fafutukar yaki da cin hanci da rashawa ta ce gwamnati ta yi musu afuwar ne domin cimma wata manufa.
An yi musu yafiya ne don saboda akwai wani abu da zai biyo baya. Shi wannan satar da suka yi sun tafka ta ne ai dan sun kasara jama'a. Kuma Obasanjo ma duk da cewar dan fatinsa ne, dan gidansa ne, sai da ya declare state of emergency a Plateau aka kare aka cire Dariye. Amma wai duk da haka a gwamnatin Muhammadu Buhari a ce an dawo da mutumin nan ma an yafe masa.
Shi kuwa Malam Awal Musa Rafsanjani yana cikin daraktocin kungiyar nan ta Transparency International wadda ta dade tana bankaduwa tare da kalubalantar gwamnatin tarayyar Najeriya akan matsaloli na cin hanci da rashawa. Shi ma ya nuna damuwarsa da kuma abin da yake ganin zai iya zama makomar yaki da cin hanci da rashawa karkashin gwamnatin Shugaba Muhammadu Buhari.
Ba mai mamaki ba yadda cin hanci da rashawa a gwamnati ya zama ruwan dare a Najeriya, kuma ina ji ina gani ya sani kuma saboda siyasa ya yin wani abu an kiyaye wani abu. To babban illar dai shine duka aikace-aikacen da hukumomin yaki da cin hanci da rashawa suke yi an nuna musu kan cewa bata lokacin su suke kawai. Kuma maganar yafiya ne, ai akwai bayan Allah da suna nan a gidan yari sun fi shekara 10-20 suna nan ko shari'an ba ba a yi musu ba.
Tona an jima kaɗan Baba zai sake dawa da labarai kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda yayin da rundunar 'yan sanda ta ce ta kubutar da wasu mutane 39 da aka sace a jihar Zamfara. An samu rudani dangane da ainihin yadda aka yi suka kubutan. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Rahotanni daga majiyoyi daban-daban a jihar Zamfara na nuna yadda wasu tubabbin 'yan bindiga daɗi suka kaddamar da hare-hare akan sansanonin 'yan bindigar da har yanzu ba su tuba ba, inda aka ce an yi fafatawa mai zafi. Rahotannin na nuna cewar tubabbin 'yan bindiga daɗin ƙarƙashin jagorancin wani wanda ake kira su Moli sun karkashe da dama daga cikin 'yan ta'addan, kana suka kubutar da wasu mutane guda 39 a ƙaramar hukumar ƙauren Namoda. Wannan wani dan asalin yankin ne da aka fafata wanda kuma bai san ambaci sunansa saboda dalilan tsaro.
Ai siyasa bai da ya masa kunni su bai da su bai ba. A lokacin da suna kai wannan kungin na kace-kacen mutane da an shi dukiyoyin su ya wadata da kashi ta London. Kafin wannan masu ya kuma makaman tare da kodin da asali. Sai to kajiwacin na sani amma gaba ɗaya an kasiya an tattabozi da kudade da bindigogi su wala adadinsu abban sani ba da kuma dama tsora kashe wasu an kashe daga cikinsu. Ko a ce kuma ɗan sanda ko sojoji ko wani abu gaskiya ba gaskiya ba ne wani.
Kana so ka ce min shi wannan shugaban tubabin 'yan bindigan shi ne ya kubutar da mutanen nan ba su 'yan sanda ba? To sai dai kuma rundunar 'yan sandan jihar Zamfara ta ce jami'anta ne suka kubutar da waɗannan mutane su 39 bayan an yi wani ɗauki ba da al'amarin da ya janyo ruɗani dangane da hakikanin su wane ne suka kubutar da waɗannan mutane su 39. Duk da dai ƙoƙarin da muka yi don jin ƙarin bayani daga bakin 'yan sandan abin ya citura, amma gwamnatin jihar Zamfara ta yi martani. Zelani Baffa shine kakakin gwamnan jihar.
Sai wani bangaren da nake so na gaya maka kenan, duk inda gwamnati ke nasara sai an ce ba ce nasara ba, inda ta gaza kuma sai a ce mata dama ta gaza. Kullum abin da ake mana kenan, kusan wasu murna ma suke fannin da suke faruwa a cikin jihar Zamfara.
Kome masana tsaro ke cewa kan haka, Dr. Kabiru Adamu shine shugaban cibiyar Beacon dake bincike kan sha'anin tsaro a Najeriya.
Duk da yake a wannan karon ba mu da wata kafa mai zaman kanta wadda ta iya tabbatar da ainihi me ya faru, to amma lalle a lokuta da yawa an samu irin haka inda jama'a za su karyata rawan da 'yan sanda suka taka. Za mu ba ma hukumar 'yan sanda shawara a duk lokacin da aka samu irin wannan gudunmuwa daga kowane ne, ita hukumar 'yan sanda ɗin ta nuna wanda kuma ya taimaka mata ta bashi nashi rabo na godiya, ba wai ta yi ƙoƙarin nuna cewa ita take da nasarar ita kaɗai ba.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina, hadin zubi kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Gaba ba ɗauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa a jiya Litinin cewa 'yan tawayen Houthi na ƙasar Yemen sun amince su fitar da ƙananan yara daga aikin soja waɗanda dubbansu suka gwabza a yaƙin basasan ƙasar na tsawon shekaru 7. Ƙungiyar Houthi ta sanya hannu a kan abin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kira shirin aiki domin kawo ƙarshe da kuma ɗauka ko amfani da yara a cikin yaƙi. Suna kisa ko kuma suna jikata mutane kanin suna kai hari a makarantu da asibitoci. Kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Stephane Dujarric ya faɗa cewa 'yan tawayen sun ƙudiri aniyan tantance yara da ke cikinsu kanin za su sako su cikin watanni 6. mataimakin ministan harkokin kasashen waje na Houthi Hussein Al-Azeh da wani wakilin hukumar yara ta Majalisar Dinkin Duniya Philippe Duhamele sun bayyana hotonsu a kafafen yada labarai yayin da suke sanya hannu akan yarjejeniyar a Sana'a babban birnin Yemen. Houthi ta kira yarjejeniyar da shirin kare yara. Gwamnatin Yemen da duniya ta amince da ita da ke gudun hijira ita ma ta sanya hannu akan irin waɗannan kudurorin da dama na kare yara to cikin shekarar 2014 a cewar Majalisar Dinkin Duniya. A ƙarshe bakin haure sun yi kokarin ketara kan iyakar Amurka da Mexico a mataki mafi girma cikin shekaru 20 yayin da Amurka ke shirin ganin adadi mafi yawa tare da tunanin dage dokar da ta sanya lokacin annoba wadda ta ta sake yar masu neman mafaka. Hukumomin kula da bakin haure sun dakatar da shigowar baki so 221,303 a kan iyakar kudu maso yammacin kasar a cikin watan Maris, adadin da ya karu a kan na watan Fabrairu kamar yadda bayanan da hukumar fice da shige ta Amurka ta gabatarwa kotun tarayya a Texas. Sabbin alƙaluman sun bayyana ne yayin da gwamnatin Biden take ƙara fuskantar matsin lamba akan wannan dokar lafiyar jama'a da ke ƙarewa. Dokar da ta ba hukumomin Amurka damar maida bakin haure da dama a ƙasashensu ciki har da masu neman mafaka daga zalunci. Adadin bakin hauren na ƙaruwa kusan kowane wata tun lokacin da shugaba Joe Biden ya ɗere a ƙarƙashin mulki, lamarin da ke zama makami ga abokan adawansa na siyasa da suka ce ƙaruwan bakin hauren shaida ce da ke tabbatar da raunin gwamnatinsa a kan tsaron iyaka ba kamar shugaba Donald Trump ba.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla a daidai lokacin da cece ku ce yawa akan dacewa ko rashin yin daidai da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta yi a yi watsafin gwamnonin jihar wato gwamnonin Plateau Jihohi Dare da na Taraba Rabaran Joli ne. Ƙungiyar Kiristocin Najeriya ta ce wannan matakin da shugaba Buhari ya ɗauka shi ne adalci kamar yadda mataimakin shugaban ƙungiyar Kan reshen arewacin Najeriya Rabaran Joseph Jani Hayab yake bayyana wakilin mu Abuja Umar Faruk Musa.
To ba yau aka fara wannan Najeriya ba shugaban ƙasa Obasanjo kamar ya zo ya nemi mulkin farin hula shi ma da wannan aka yi mai. To mun gode domin an yi muna fata an yi shi kuma da kyakkyawan niyya. Amma babban abin da yake ciki shine waɗannan mutane sun dawo ko kuma za a salame su su dawo su ci gaba da rayuwa. Idan akwai kuskurori da an yi a da mun yi masu an koya wani abu za a kuma gyara. Inda kuma abin da ma ya kai ga yadda aka kulle su bai zama tabbatacce ba to duk wannan abubuwa ne da darasi ya koya kowa zai san yadda zai yi rayuwar shi domin a gama rayuwa da duniya lafiya.
To amma kana ganin in za a yi ahuwa bai kamar a ce mutum ya yi ko da rabin shekarun da aka mai hukunci ba kuma wannan za a ga kamar zai ruguza yaƙi da cin hanci da rashawa da gwamnatin Buhari ta ƙuduri aniya tana yi a cikin ƙasa ko?
Idan maganan yaƙi da cin rashawa ne a zamanin gwamnatin Buhari yanzu mu faɗa wa juna gaskiya. Idan ana kin fuskanka kai ka saci kuɗi. Idan ba a so a ji muryarka kai ka saci kuɗi. Idan kana hana kungiyar siyasa ci gaba kai ka saci kuɗi. Amma idan kai ka yi na'am da abin da ake yi ka rufe baki ba ka zagin kowa to zunubin ka ma an yace. Har an taɓa yin wani shugaban jam'iyya da ya ce da ta in ko da mai zunubinka idan ka koma jam'iyyarsu an yace maka zunubi. To idan za a yi amfani da yadda gwamnatin nan ke tafiya ne. Zai zama makuskure ma wani idan ya ce da ta don mai aka yafe wa su dare domin akwai wanda sun yi laifuka ya wuce ma wannan so goma kai har ma gaban kotu ma ba kai su ba zama a yi magana za a hukunta su bala a yi magana an hukunta su da yafe musu. So akwai ana fahimta a yaudara da ke cikin wannan magana da yawa shi yasa duk abin da an yi sai ka lura to in akwai irin waɗannan abin da babu tabbas a ciki sai wannan ya zo. Mai yiwuwa su da kansu sun gane da cewa ko su abubuwan da ke baya da bamu sani ba shi yasa sun nema ta. Wannan zargin su ya fiwa waɗannan su.
Akwai masu zargin cewa an yi wannan ne saboda akwai koke-koke da ake ta yi cewar kamar waɗansu rukunin mutane ne kawai ake ta ɗaurewa. Akwai waɗansu gwamnoni tsoffin gwamnoni irinsu da suka irin wannan laifuka amma ba a ɗaure su ba a gidan yari. Wannan shine hujja kake ganin da za a iya dogara a kanta?
To tun da ni ban tabbatar da wannan hujja ba kada in taimaka wa mutane in faɗa abin da ba shi ba. Amma abin da na sani a Najeriya shine
idan ana maganar zancen cin hanci ne ko kuma yaki da cin hanci da rashawa, wannan gwamnati ba za ta iya samu ko F ba, idan akwai wani abin da ya kasa da F shine za a bata domin bata burge ba.
Reverend Joseph John Hayap kenan, mataimakin shugaban kungiyar Kristoci ta Najeriya Reshin Arewacin Najeriya, a tattaunawa da ni da shi a Abuja. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19:31:49, sai kuma kilohertz 530 a matsakaicin zango. Baya ga a duk lokacin da kuke so za ku iza shafin mu yanar gizo voahouse.com don sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata. A nan dai Washington DC agogo na cewa karfe 1:15 na dare. Yanzu kuma sai
saka mai wuya.
Mu musulmai Hausawa yanzu na muke addu'a muke ce alhamdulillah a mulkin Bolivia. Dan a mulkin Aijo abin da ma muka samu yanzu ba Hausawa ba su da shi.
Ta ba dole bane da baya ba Hausawa.
Ba dole bane.
Domin da kaman wuya yadda da irin wannan ra'ayin cewa lalle ko ya ba Hausawa.
Baka yadda ba.
Eh ba yadda ba san.
In ka ga mutum ya dada mulki ya iya ne.
Wataƙila za a tuna cewa a kwanakin baya Allah ya ba mu iko mun kai ziyarar ƙasashen jamhuriyar Niger da Ghana da kuma Kamaru. To a lokacin da muke a Kamaru ne kuma Allah har ila yau ya ba mu ikon ɗaukar wannan shiri na musamman na tsaka mai wuya, inda muka tattauna da 'yan siyasa guda biyu wanda suka san Kamaru cikinta da wajenta. Ya kamata a fahimci cewa ƙasar nan ta Kamaru tun da ta samu 'yancin kanta shugabanni guda biyu kacal ta yi. Ahmad Ahijo, wanda kafin ya rasu ya share shekaru 25 yana mulki, da kuma shugaba Paul Biya, wanda ya ma fi shi a hijin dadewa kan karga mulki domin ya fi shekaru 30 yana mulki din.
Ni ne Rabiu na mai damara a birnin Kamaru, mai taimakin mai anguwa a jam'iyyar MRC da take adawa da FDPC batin Paul Biya. Alhamdulillah, abin da za mu ce da wannan shekara 40 da shi Folbiya a wannan ƙasa, sai mu ce dai mun gode Allah da mu ana ta tattallafa dai kawai, amma ba abin da za mu ce sai dai kada Allah ya sake kawo mana irin wannan. Allah ya kawo mana wani mai adalci wanda yake tausayin jama'a, yana tausayin ƙasar shi kuma mai son ƙasar shi. Wannan shi ne abin da za mu ce game da mulkin Folbiya.
Assalamu alaikum, ni dai sunana Jamila. Gaskiya shugabancin shugaba Folbiya ba abin da za mu ce, wato muna alfahari da wannan jam'iyya CPDM, domin shugabancin shugaba Folbiya a ƙasar Kamaru ya kawo ci gaba, domin gaskiya ba mu da matsalar tsaro, ba mu kuma da matsalar zaman lafiya, muna samun zaman lafiya cikakke, sa'an nan kuma ba mu da matsalar yunwa da talauci a wannan ƙasa. Sai haka babu abin da za mu ce da wannan shugabanci na shugaba Folbiya, sai dai yi masa addu'a Allah ya ƙara masa lafiya, kuma Allah ya ƙara wa ƙasarmu ta Kamaru zaman lafiya da kwanciyar hankali da jin daɗi.
To jama'a, kamar yadda muka ambata, za mu yi magana game da Kamaru da al'ummarta da matsalolinta. Alhaji, bari in fara da kai Alhaji Redwanu. Yanzu idan wani ya tambaye ka yace Kamaru na nan zaune lafiya komai daidai ba matsala jama'a sun gamsu, me zaka ce masa?
Eh, to abin da zan yi fara da cewa shine mu gode Allah tunda muna zaman lafiya, domin kasashen duniya gabaki daya rikici na nan, ko ta ina su tushashin mu na Afrika nan akwai fitino iri-iri. To kaga dai shugaban kasar mu dai mutum ne mai hankali, dottijo ne wanda yayi duk yanda zai yi dai ya kare wannan tashin shi hankalin kare shigo mana nan. Tashin hankalin da muke da shi a cikin ƙasar nan shine na sashen Ingilishi da sashen Faransa. To wannan kuma magana ne wanda yake tuntuni tun ba hada kan ƙasar Kamaru da abin nan. Shirin da aka yi, su wayanda suka yi shirin na farko, su suka yi, ba su gaya ma wayanda suka taso cewa ga yanda suka yi shirin abin ba. To yanzu kuma duk rabin su ba su a nan. Yanzu wayannan Ingilishi sun tada masifa da bitira cewa sai dai a kasake raba kasan kamaru.
To za mu zo kan magana rikicin yan English da yan Faransa, amma yanzu abin da ke so inji Alhaji Ali, me ye ra'ayin ku ku yan adawa, kun gamsu da halin da kamaru take shi a yanzu?
To a gaskiya kamar yanda aka bar mu na kamaru a shekarar 1982 ba mu tuna cewa kamaru za ta kai wannan matsayi na kankanaka yi ba, wato matsayin tashin hankali daga bangaren siyasa har zuwa bangaren tsaro da bangaren ma tattalin arziki da kasuwanci da shauransu. Domin muna da abubuwa da yawa mai nuna mana cewa yayin da shi shugaban ƙasa Fulbe ya ɗauki wannan mulki, ya nuna mana cewa lallai kuwa kamaru ba ta da wani matsala har tsawon shekaru 30 ko 20. Ba za mu samu matsalan kudi ba, ba za mu samu matsalan tattalin arziki ba, domin a wannan lokacin kamfanonin da aka bar mishi ya yi sama da 40 hakan nan kafin ya yi abin nan. Shi kuma yanzu tabbatar a shekarar 1986 cewa lallai kuwa ba za mu tafi bankin lamuni ba, kasan bankin lamuni su ne masu sayan bashi kuma su sayar maka da kudi da tsada, lallai kuwa ba za mu isa wannan matsayin ba. To kaga har muka kai da isa wannan matsayin, ta aka kai da shekara 1990 yayin da aka tusa muna da duniya gaba daya ma, yayin da dangan Berlin wato mir jamu sai rushe, aka tusa cewa duniya gaba daya yanzu kamar yi demokrasiya, aka sa shi da karfi da yaji ya ba mu damar yin demokrasiya. Amma kafin nan kamar ta bice gurare da yawa wanda mu muna daukan cewa wato rashin kula da rashin daukan mulkin din da muhimmanci ne ya kawo duk wannan rushe.
Bari mu fara saka halin zaman rayuwar jama'a mutanen Kamaru, mu fara da shanin talauci. Karuwa yake ko rabuwa yake?
Wato a takaice dai za mu iya ce maka talauci dai kamar karuwa yake, ba ma kama ba, domin duk takardu duk kuma rubutu duk waɗansu bincike sun nuna cewa talauci karuwa yake. Amma ba mamaki talaucin da ya zama yana karuwa, domin yayin da shi shugaban ƙasa Fulbe ya ɗauki mulki dai mu duka Kamaruni nan ba mu fi miliyan 8 ba, da ke ga a shekarar 1982 ba mu fi miliyan 8 ba, amma a lokacin da tattalin arzikin mu ai gwajin miliyar na ga 8 ne muke da shi kamar tattalin arzikin da za mu yi amfani da shi. Kuma muna da kamfaniya waɗanda gwamnati ta sa hannu take taimakawa, wato saboda shanye rashin aiki na matasa, wanda ba a tambayin wannan kamfaniyar ta yi riba ko ta ba mu abin da, wato riban da gwamnati take ɗauka waɗannan kamfanoni ne shi ne da zuwa ɗaukan ma'aikata.
To, kaga duk waɗannan. To, bari sai a rage ruwan kada da wanda ya faɗa cewa talauci na ƙaruwa ne ko raguwa yake ne yanzu.
To, inda yake faɗa da bakin shi ya ce lokacin muna miliyan kaza, yanzu kuma mun dobul wannan miliyan ne
a yawan jama'a. Wai
a yawan jama'a na farko kenan. Na biyu kuma ina so ya sani cewa duniya sanduwa yake a kowane lokaci, da muna da arziki har muna biyan magine ma yan aikinsu a da ekwatoriyal na da lokacin tsohon mai kasa Kamaru ne yake biya musu yan aiki fonctionnaires na albashinsu. Kwaikwai zama da yau gine ta yi ɗan kudi kamar take kora yanzu, a yi wasu fita kasanta wannan rikicin yana na ajiye yanzu haka ana yi. Saboda haka wato guguwa ne ya sake ba wai iya tafiyar da ƙasa ba ne, domin kada iya tafiyar da ƙasa ne zan ce maka babu a cikin Kamarun nan wanda ya fi Fulbe sanin Kamaru. Me yasa na faɗi maka haka? Yana makaranta, ya zo makarantar shi a ƙasan waje, ya dawo Kamaru nan ya zo yana aiki a gwamnati, har ya zo ya zama prime minister shekara da shekaru, yau ya zo ya zama shugaban ƙasa shekara 39. In an haɗa duk wannan,
idan ka duba wannan shekaru 39 da akwai inda na keɓe magana Fulbe, amma batun da ka kawo ta bari mu yi ta yanzu nan. Kamaru tana da mutane kan miliyan 25 ko? Kana jin shugaba Fulbe da gwamnatinsa suna riƙe da jama'a ƙasar Kamaru baki ɗaya daidai wa daida, ko akwai inda ya saɓa wa juna?
To, ana riƙe daidai wa daida. Abin da zan iya gaya maka, kamar da nake ce maka, za mu koma rikicin sashen Ingilishin nan.
To, za mu
yi da babu wani rikici a ƙasar Kamaru. Muna nan sai dan Boko Haram sun ce za su shigo ta Nor a je can. To, zai taso da wannan magana na 'yan amma Ingilishi da suka ce ba a yi musu su daidai yadda ake yi masauran.
Ina zan zo kansu sai na gama da magana ko mutane sun gamsu da harkokin kiwon lafiya, ilimi da sauransu. kana jin idan aka dubi kamar a harkar tattalin arziki da sana'o'i da abin yi a wurin mutane. Mutane suna da abin yi a yanzu yadda ya kamata idan babu me yasa babu.
Eto, kamar da nake ga maka ne yanzu ce maka yawa aka yi, ana yawa kowane lokaci ana haihuwa yana karuwa. Kuma na farko kenan.
Amma ko ta kasa tana da arziki?
Na biyu, tana da arziki to ka san kasan Kamaru ba kamar sashin wajen ku can bane. Nan
in ka ce wajen mukani fi Najeriya
kama Amerika kama Amerika can su suwa da yanci yi abunsu ne kuma kowane jihar na da yancin yayi nashi
nan ba haka ba
ne nan Faransa ne ke iko da kasan Kamaru.
Yawwa ka ɗauko mu kamun su sayan da yake mun kai za mu yi magana Faransa kana nufin ka fi ɗore laifin akan Faransa fiye
da Faransa ne take iko da kasan Kamaru me yasa.
Tumadala, tubari mu tsaya nan sai Allah ya kai mu rana wace yau inda za mu zo mu ci gaba da kashi na biyu na wannan tattaunawa ɗin, inda daga cikin abubuwan da za mu tattauna akwai hadda magana ƙabilun Kamaru ɗin da kuma cewa suna da ‘yancin kowa ya zaɓa wa kansa abin da yake so ta makomar siyasa ne, kuma daga cikin dukkan ƙabilun na Kamaru wace ce ta fi riƙe makamai na siyasa a halin da ake ciki a yanzu. To a nan za mu tsaya yanzu a madadin su baƙin namu Alhaji Rilwanu Sharubutu da kuma Alhaji Ali Danish sannan da wakilinmu na can Kamaru Awal Garba da ya taimaka mana wajen haɗa wannan shiri, ni ne Ali Mustapha Sakuta a Washington DC, ku huta lafiya.
Madalla yanzu kuma sai karatun Alƙur'ani mai girma daga bakin manyan gobe.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Isa Hamisu daga makarantar Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Idza waqatil waqi'a laysa al waqi'a kaziba kabiratur rabi'a idza rujjatil ardi rajja wa bussatil jibalu bassa wa kanat aba'an munbassa wa kuntum azwajan salasa wa sabil maymana والسابقون السابقون أولئك المكرمون في جنات النعيم سنة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر مرفوعة متكئين عليها متدابرين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارك وكأس من معين لا يصدقون على ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ونمر مما يشرون أورين دين كام سار اللول المكدون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تعسيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سرر ممدود وزل ممدود وماء مسفور وما كاتا كثيرا لا مكروءة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء وجعلناهن أبكارا كل من ترابا لأصحاب اليمين سنة من الأولي وسنة من الآخرين وأصحاب الشمال في سمور وادي.
صدق الله العظيم. دون كما كزو غشر من كرشي لاباري أتكيشي
تسربيل أتكيشي. Kasar Ukraine ta ce Rasha ta fara kai hare-hare na neman karbe ikon gabashin Ukraine, yayin da harin da Rasha ta kai da makami mai linzami ya afka wa birnin Lviv a yammacin kasar kana ya kashe akalla mutane 7. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a wani jawabinsa na bidiyo a jiya Litinin cewa yanzu za mu iya cewa sojojin Rasha sun fara a fadar yankin Donbas wanda Rasha din ta daɗe tana shirin yi. Ya ce wasu sojojin Rasha masu yawan gaske sun mayar da hankali akan wannan farmakin. A hali da ake ciki kuma sakatariyar Bitar Malin Amurka Janet Yellen tana shirin ganawa da Prime Minister Ukraine Denis Shmyhal a wurin gudanar da babban taron shugabannin duniya akan tattalin arziki a Washington, amma za ta yi kokarin kaucewa jama'an Rasha da za su halarci taron wanda za a gudanar da wani bangaren sa ta hoton bidiyo. Batun mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine da kuma yadda shugabannin duniya za su tunkari munanan tasirin da mamayar za ta yi akan tattalin arziki da batun samar da abinci su ne batutuwa da za a mai da hankali a kai a wurin wannan taron wadda hukumar lamuni ta kasa da kuma bankin duniya suka shirya.
To madalla, Masu rauro bakin abin da ya samu kenan a shirinmu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan za mu da muku da wani sabon shirin a shirinmu na hantsi da zai zo muku da karfe 8 na wannan safiya. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya ce na gabatar da shirin da kuma Jimbe Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau Mr. Carol, ni Sarfila Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake cewa salamu alaikum.